بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أقول يا الله مدركي دي ساكي حتى موانا يمتي لتنين sha tara ne ko ko sha takwas ga watan sha'ban shekara ta 1438 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 15 ga watan 5 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. Za mu tashi da rasulmu na 44 a karatun da muke a cikin littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhinsa daga Malam Salih Ali Sheikh hafizahullahu ta'ala. Makon da ya gabata mun fara karkashin dai abinda malam yake mana sharhi a kansa a babi na biyu, babin wajibcin shiga addinin musulunci, wanda malam a sharhinsa ya kasa mana wannan ma'anar zuwa kashi biyu, ko musulunci da ma'anarsa gamammiya, ko kuma a cikin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Ya nemi mana sharhi akan fadin Allah madaukaki, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya nemi wani addini daban ba musulunci ba, ko ta bangaren cewa sunan addinin ba musulunci bane, ko kuma abinda addinin ya kunsa, ko da mutum ya kira addinin da yake yi musulunci, to idan abinda ya kunsa din kuma ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba, shine musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba, to shi ma ya shiga karkashin falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. A karkashin wannan ya fara bayyana mana cewa haka ba aidan fil ma'na al akhas. Mun karanta abu da dan dama makon da ya gabata, amma ba mu kai ga sharhin sa ba, ko zaka sai mu kyale mu koma ga sharhi. Yace wa haka ba aidan fil ma'na al akhas, haka nan ake bantacciyar ma'ana ta ma'anar musulunci. Wa huwa man ibtagha amalan laysa huwa min al-a'mal allati amara Allah jalla wa ala biha. Duk wanda ya nemi wani aiki wanda wannan aikin baya daga cikin ayyukan da Allah madaukaki yayi umarni da su, waja'at biha sunnatu, kuma sunna tazo da wannan ayyukan, ko wannan aikin baya cikin wadannan ayyukan da sunna tazo da su, misal kamar al-muhdathat al-mukhtalifa, wato nau'o'i daban-daban na fararrun abubuwa, wal aqa'id al mutanawwi'a, da kuma aqidu ga sunan nau'i daban-daban, allati uhdithat fi hadhihi al ummati, wadanda aka farar da su a wannan al'umma din, aqa'id al murji'a, to shine sai dauko mana misalai na kungiyoyin aqidun murji'a, mun ji suwaye murji'a, wa aqa'id al khawarij, da aqidu na khawarijawa, su ma mun ji wannan, wa aqaid alqadariyya, da kuma aqidu na yan qadariyya, masu inkarin basu yarda da kaddara ta Allah madaukaki cewa ya rubuta ya san komai, kuma da ganin da masa abu ke faruwa kuma komai shi ya halice shi, basu yarda da wannan lamari ba, ko kuma wani bangare na haka. Aqaid almu'tazila aljahmiyya al'ashaira ila akhirih. To muna cikin sharhin, mun tsaya akan aqaid alqadariyya mun gama, za mu tashi kan aqaid almu'tazila, haka ne? Aqaid almu'tazila yace da aqidu na mu'tazilawa. Mu'tazilawa su ma sunan kungiya ne, amma kungiya da aka dangana ta zuwa ga aiki, ba zuwa ga shugabannin jagororin tafiyar ba. Jagoran wannan tafiya sunansa Wasil ibn Ata, Wasilu dan Ata'u sunansa kenan, shine wanda ya kafa wannan tafiya, duk da cewa sun dauke wasu ra'ayoyi na Jahm ibn Safwan suka hada da su a cikin tafiyar su, amma dai su suna da mahangar su ta kallon aqida daban ta hanyar hankali, kuma har suna da wasu ka'idoji guda biyar. Duk lokacin da sunan Mu'tazila ya zo a cikin darussa, mukan tsaya mu faɗi waɗannan ka'idojin nasu, ko in ce fundamentals, ko ginshiƙai na aqida na wato imani a wurinsu. Za mu sake bin su yau ɗin ma mu ambace su, ko da dai sama-sama ne, amma asalin tarihinsu an sa musu wannan suna ne, kalmar Mu'tazila a kalma ce da aka samo daga i'tazala. Nan ce i'tazala shi ne mutum ya sabule, ya zare jiki, ya kaurace, ya koma gefe, ya ci kashin kansa, ma'ana yana ƙarƙashin wani malami, ya yi tawaye, ya koma gefe, ya ware, ya balle, ya zama shi kadai independent. Asalin kalmar kenan. Dan kana wani abu a ce i'tazala, kuma muna nan zaune gaba ɗaya, sai wani ya tashi sai ya fita ya ware, sai a ce shi ma i'tazala, ya bar jama'a ya koma gefe. To asalin su wannan lokacin Malam Al-Hasan Al-Basri, wanda ya rasu a hijira sana 110 daidai, Al-Hasan Al-Basri, Hasan ibn Abi Hasan Sa'id Al-Basri, mutumin Basra ne, kuma yana cikin manya-manyan tabi'ai da suka karbi ilimi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Basra, wanda ake ji da shi a zamaninsa irinsa wajen ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar da ke al'ada sai da matun zamanin sahabbai, wanda sahabbai ne suka fara a masallaci a tara mutane ana ilmantar da su, ana kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ka iya cewa wannan abu ne da suka gaje shi dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi da kansa yana yin wannan a zaman da yake na ilmantarwa ga sahabbai. To amma a tsari na a ruwaito hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah haddathana wani, a fadin mun wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an yi kaza a kawo, ya ce kaza, yayi kaza a kawo. To wannan sahabbai sun yi, bayan su aka samu tabi'ai su ma suna yi abinda suka haddato daga sahabban nan, suna gaya wa mutane. Mun sani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sahabbai ba zama suka yi wuri guda ba, wasu sun zauna a Madina, wasu sun bar Madina, wasu suka koma Makka, wasu suka koma a garin Al-Kufa, wasu suka koma a Basra, bayan zamanin duk da zamanin ita Basra zamanin Sayyidina Umar aka gina ta, wasu suka koma Yemen, haka dai suka warwatsu kowa da inda ya koma, wasu suka koma Misra, wasu suna Sham, suna ilmantar da mutane gwargwadon abu. Duk da dai wato tashin nasu ba lallai daga zamanin rasuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, wasu sai daga baya zamanin Sayyidina Umar, bayan an ci wasu garuruwa sun dawo ƙarƙashin musulunci, tunda mun san Sham a lokacin Sayyidina Umar ta dawo, haka lokacin da Farisa ta dawo, Iraki dai gaba ɗaya ta dawo ƙarƙashin musulunci, Iraqil Arab da Iraqil Ajam, duka waɗannan garuruwan to sahabbai sun koma sun zazzauna a ciki, a zaman nasu sun ilmantar da mutane. To bayan tafiyar sahabban an samu tabi'ai, daga cikin waɗannan tabi'ai a garin Basra akwai Al-Hasan Al-Basri, yana zaune yana ilmantarwa wata rana a majalisarsa, sai wani bawan Allah ya zo ya tambaya, akarmaka Allahu, me za ka ce dangane da murtakibul kabira? In an ce murtakibul kabira, istilahi ne, tam ne, sananne, ma'ana wanda ya mutu akan aikata zunubi bai tuba ba. Mun fahimci abin? Yau ana zancen wanda ya mutu, ko da yake har wanda bai mutu ba, wasu suna da mawqifi a kansa. Misali, dama abin da ya sa ake tambayar, saboda ra'ayin khawarijawa ya yaɗu a lokacin. Abun khawarijawa, idan mutum ya aikata zunubi babba, su zina, shan giya, sata, ƙarya ma da makamantansu, in mutum ya aikata, a wurin Mu'tazilawa sunansa kafiri. Ai, mun yi wannan zancen ko?
abin ba mu'tazila ba khawarijawa nake so in ce abun khawarijawa sunansa kafiri ya kafirta a duniya sunansa kafiri a lahira zai dawwama a wuta kun fahimci wannan wannan shine ra'ayin khawarijawa sunansa a duniya a lahira kuma hukuncinsa wani abu nake so in ga mana shi yasa na faɗi wannan yana da suna a duniya yana da hukunci a lahira kun gano wannan shi yasa wannan babin da muke magana a kansa ana zancen da imani da musulunci yaushe mutum zai zama musulmi yaushe za a ce masa kafiri yaushe za a ce masa dan bid'a yaushe za a ce wani munafiki waɗannan shine ake cewa babin al-asma wal ahkam galibi al-asma takunu fi dunya wal ahkam fi al-akhirah mun fahimci abin saboda yadda aka samu wannan sabanin tsakanin khawarijawa da mu'tazilawa akan wannan matsala su abun khawarijawa ina so ku riƙe idan mutum yayi zunubi a duniya sunansa ne kafiri a lahira zai dawwama a wuta hukuncinsa kenan mun ga ismuhu fi dunya kafir wa hukmuhu fi al-akhirati annahu mukhalladun fi an-nar wannan shine hukuncin khawarijawa kuma ya dade ya yadu a tsakanin mutane sai wannan mutumin yazo yana tambaya a wurin Al-Hasan Al-Basri yace akarmaka Allah menene abin da zaka gaya mana shari'a ta ambata dangane da mutumin da yake aikata kabira sai yace kafin ya bude baki ya amsa sai Wasil ibn Ata shine shugaban wannan tafiya ta Mu'tazilawa yana cikin ɗaliban Al-Hasan Al-Basri yana zaune sai a zarbabi kafin malam ya bada amsa sai ya ce ai ya fita daga imani ba mumini bane ya rabu da imani amma kuma ba kafiri sunansa ba za a ce masa kafiri ba wannan shine fatawarsa gafa malam bai bada amsa ba ko a lokacin nan Al-Hasan Al-Basri yace a ba haka ba yadda abu yake shine duk mutumin da ya aikata zunubi irin wannan babba to a duniya sunansa al-fasiqul milli fasiki ne ba kafiri bane fasiki ne a aikin sa kuma idan ya mutu ya koma ga Allah فهو تحت المشيئه اي تحت مشيئه الله شنو حكمه ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه ثم يخرجه من التعذيب في النار فيدخله جنته بسبب ايمانه ولن شنو حكمه ده الحسن البصري كما شنو حكمه اهل السنه wannan shine ra'ayin ahlus sunna kunga shine adalci khawarijawa suka jefa shi kafirci tun a duniya a lahira kuma zai dawwama a wuta su kuma wannan wasil ibn abba dinnan yana gurin ya tsilligidi ya faɗi wannan ra'ayi a lokacin to shine ma ya tawaye daga majalisar al-hasan al-basri ya koma gindin kamar nan irin a babban masallaci da ma haka ana samun wannan malamin ga ginshikin da yake koyarwa wannan malamin kuma a wani ginshikin na masallaci Al-Hasan Al-Basri yana nan shi sai tashi ya koma can ya kafa tasa majalisar ya ware dalibansa masu bin ra'ayi irin nasa wannan yana yi su ma suna yi wannan kun ga wannan me suka yi warewa ko to wannan warewar ita ake ce min i'tizali shine sai aka samu su suna al-mu'tazilatu waɗanda suka zare jikinsu suka ware suka koma wani wanda ya kafa wannan kun ji sunansa wa ne wasilu ibnu ata dan gidan adahu a hausance kenan ko to wannan shine asalin fikirar abinda ake cewa mu'tazila to tun daga nan kuma tun da ya ware kun san a harka dama ta jagorancin addini galibi daga an ce an rabe din nan to kuma sai a gidusi ta biyowa yawa yan magoya baya suna zugawa da tambayoyi ra'ayi yana hawa ana jewa abinda malam yake faɗi ana kokari a rusa a yi masa raddi yau wannan aqida ta fito gobe wata sabuwa ta fito gobe wata sabuwa ta fito har suka gina aqidar su har daga baya Amr ibn Ubayd yazo ya same shi shi ma ya zama tare da shi har suka zama su ne manyan shugabanni a tafiyar wannan tafiya da ake kira Mu'tazila fundamentals din su ko kace ginshikan addini a wurin su guda biyar ne guda nawa guda biyar akwai abin da suke ce ma at-tauhid tauhidi wannan mun sha sharhin su a wannan wurin najin ba sau dai ba yanzu da za ta mai kowa zai iya bayyana mana me ake nufi da tauhidi a gun mu'tazila wa zai faɗa cikin wanda muka yi da su tun baya karatun alamu sunna mun faɗa karatun tajridut tauhid din mun shayi duka in dai mu'tazila sunan zai zo to ko za mu maimaita suna da ginshikai guda nawa guda biyar dalilin da sa kuke mantawa din nan littafin nan ba ku amfani da shi sai mutum ya dan sa pencil a gefe sai ya rubuta usulul mu'tazila fundamentals din mu'tazila 1 2 3 sai ka rubuta in ka koma gida kana kallon su wata ran kana rikewa shikenan sai ka ji ka rike ba so ake baka zama irin su ba amma dai ka san su suwaye alal aqalla kana ji ana fadar su na farko tauhidi an samu da zai fada me tauhidi ai dai mun san tauhidi kowa san tauhidi wasu sun sani suna tsoron su bala ne kana ce ba haka bane ba komai yawa na'am نعم 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 تو wannan ɗaya ne daga cikin fundamentals din shi kansa al-manzila bain al-manzilatayn fundamental ne yawa guda biyar ne at-tauhid wal-adl wal-manzila bain al-manzilatayn wa infadul wa'idi والامر بالمعروف والنهي عن المنكر غدابير كوري جسن كو امي امي متا التوحيد كاير ووتا سو هكا دي ني بانا سو متيم مي دي بي يزلفي افهمتر نا سنن با كوما يدي ريكي كراتين ام بيديا يو انا فدا ني دان واي دكاي اما سابوده كوما irin wadannan masalolin a zamanin yanzu suna zuwa mana ta wasu fuskoki akwai bukatar wayar da kan mutane akai yawa tauhidi al-adl adalci sai al-manzila bain al-manzilatayn uku kenan ko infadul wa'id infad mene al-wa'id sai kuma al-amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر yanzu mun rike biyar ne rubutu ya rubuta tayi in sun ce tauhidi abinda suke nufi shine abar Allah shi kadai zati ne kar a dangana masa sifofi kila ba gane ba sun ce ku daina cewa Allah yana da ilimi Allah yana da ji Allah yana da gani Allah yana da kaza da kaza na siffofi suka ce in kuka faɗi haka to kowace siffa tambayar da muke yi wai sai su ce shin wannan siffar ita ma wani Allahn ce ko kuwa a zatin Allah take ko kuma ita ma Allah ce in aka ce ba Allah ba ce sai su ce to shikenan in kuka ce wa Allah yana da siffa to kun yi alloli guda biyu haka suke cewa ba na san kila wani ba zai fahimci wannan abun ba ma'ana dan gudun kada a ce Allah ba ɗaya bane sai suka ce kar a ce masa yana da sifa kawai a bar shi haka su an ma'anar tauhidin shine a bar Allah kawai babu sifa to shine tauhidi a gunsu ba maganar abauta wa Allah shi kadai ba kai yanzu a gunka da kasan musuluncin an ce me tauhidi me kake cewa tauhidi shine bautawa Allah shi kadai a kadaita shi kar a hada shi da kowa to su abin da suke nufi kar a ce Allah yana da sifa domin wasu ka ce in ka ce yana da sifa to sifan ma wata ubangijin ce don haka ka tsaye da ubangiji biyu ka yi shirka kuma gashi wannan tabbatar da sifofin a ina muka samu a Qur'ani. To amma tunda su ba da Qur'ani suke amfani ba wajen tabbatar da aqida, da me suke amfani? Abinda suke tsammanin shine hankali, ban ce hankali ba, abinda suke gani shine hankali, shi suke tsammani, don ko ba hankali bane wannan? Domin hankali dole ya zama mai girmama maganar Allah. Yaya Allah zai faɗi abu sai kuma ka zo ka ce ba haka bane? Allah sa kun fahimci wannan. Adalci kuma abinda suke nufi da al'adlu shine su kore kaddara, kore kaddara shi ma'anan adalci a wurinsu. Za su ce ai Allah adali ne, yaya ya san za mu yi zunubi kuma ya ba mu damar da ƙarfin mu yi zunubi, kuma sannan ran tashin kiyama zai kama mu da zunubi? Don haka gaskiya mu ba mu yadda cewa ya rubuta ya sani ba, kawai kaddara nan duk zance ne babu ita. Dan adam shi creating laifinsa, shi kadai aikinsa, kamar su ce is fully responsible, shi ya halitta aikin, kuma shi kadai za a yi wa azaban azaba ce ba ruwan Allah. Wannan kun ga shi kuma abin da ya kai su ga wannan shine so suke su tsarkake Allah daga zalunci, amma kuma sai suka dangana masa jahilci, suka ce wai bai san ba wani abu da mai suna kaddara da ya rubuta a lauhil mahfuz. Kun ga wannan shi ma ai kuskure ne. Na san mun yi waɗannan maganganun da dama a baya tare da dalilansu da kuma hanyoyin duk raddi da za ka mai da raddi akan waɗannan. Shi yasa ma ba a san a buɗaɗa maganganun 'yan bid'a in ba a kawo martani ba. Na uku shine wannan magana ta almanzila bainal manzilataini, cewa wanda ya yi zunubi ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba, a nan duniya kenan. Ya fita daga imani amma kuma ba kafiri ba. Kun ga su waye masu cewa kafiri ne? Khawarijawa. Yawwa. To su kuma Mu'tazila sai suka ce mu muna ganin ya yi tsauri a ce masa kafiri a matsayin suna, amma kuma gaskiya zancen imanin nan dai ba shi da shi. To kaga dai mutum ya zama ba shi da imani kwata-kwata, amma kuma ba sunansa kafiri ba. Sai suka sanya masa, suka ce yana nan a wata gada sunanta manzila, wani matsayi ne bainal manzilataini, ai bainal manzilatil imani wa manzilatil kufri, shi ne abin da ake nufi manzilataini. Yawwa. Wani wuri ne yana nan tsakanin nan da nan, shi ba nan ba, shi ba nan ba. Kun ji na uku? Na hudu infadul wa'idi, wajibi ne, suka ce wajibi ne Allah ya zartar da alkawarin azaba in yayi shi. Ma'ana in mutum ya mutu yana zunubi bai tuba ba, sun ce bai halatta Allah ya yafe masa ba, haka suke cewa. Sun ce baya cikin ƙa'idoji, wai in Allah ya yafe to ya saba alkawari. Ku ji wani irin magana fa mai nauyi fa? Shi ne Allah ya ce ghafurur rahim ne shi. Allah maliki ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ko ba ka faɗa ba? Ka ce ya ku bayina da kuka yi barna ga kawunan, kada ku yanke kauna daga rahamar Allah. Lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya, lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai. Kuma sannan su abin da suke cewa Allah maɗaukaki ya faɗa, yanzu misali ai akwai wata aya da kullum in muka zo irin wannan nan ce ita ne kan kawo mana. Allah maɗaukaki a cikin suratul nisa'i ai ya faɗa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Waɗanda suke cin dukiyar maraya ba komai suke ci ba a cikin su sai mai wuta, kuma za su shiga wuta mai kona mutum. Kun ga wannan Allah ne faɗa. To wannan maganar cewa za su shiga wuta, shi a larabci shi ake ce mawa'idi, narko, alkawarin azabtarwa. Alkawari ne Allah ya zai azabtar da mutum. To su Mu'tazilawa sai suka kalli wannan gefen shi kadai, cewa Allah ya yi alkawarin zai azabtar, to don me za a zo a ce mana kuma zai gafara zai yafe? Ai ya saba alkawari, su suna ga wannan maganar tasa kamar rantsuwa ce yace waye wallahi duk wanda yake kaza sai ne masa kaza kun gane wannan ne can sai suka yi wannan mummunar fasara sai suka hada tsakanin alƙawarin alheri da kuma alƙawarin azaba Allah madaukaki yace inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ba ya saba alƙawari to saba alƙawari da ake nufi in kai aikin alheri Allah ya alƙawarin zai baka kaza zai baka aljanna Allah zai baka lada guda 10 in kai aikin kirki da za a ninka maka shi 10 a ninka maka 700 a ninka maka ninkin ba ninkin ai ya faɗi wani a wurare da yawa ko wasu kuma a hadisan manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan ya sunansa alƙawari Balarabe yana kiran alƙawarin alheri sunansa alwa'du alƙawari kuma na azaba ko na sharri sunansa me alwa'idu in ka dauko wa'du ka sa ya'un a tsakanin ainun da dalu shine wa'idu in kuma kace alwa'du to alƙawarin alheri alƙawarin shigarwa aljanna alƙawarin bada lada za a baka ƴan matan aljanna kaza da kaza hurul ini in mutun yayi kaza za a bashi kaza ko za a bashi gida aljanna wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida aljanna kun ga wannan ya sunansa alwa'du sunansa to wannan wa'adun shine Allah ke cewa inna Allah la yukhlifu almi'ad Allah ba gafa baya saba alƙawarinsa amma shi alƙawarin azaba idan aka yi maka alƙawarin azaba sai aka fasa kyauta maka aka yi ko ba mai aka yi maka kyauta maka aka yi dama can mu riƙa kallon cewa kai bawan Allah baka isa a wurin Allah a ce har za a yi maka wani abu har a ce wai ka fi ƙarfin a yi maka falala za ka yi tinƙaho da shi ba laifi kake yi yanzu ko a nan duniya za a kai mutum gaba alƙali ran da za a yi masa hukunci an zo an kawo shi babu wata dama da ake ba mutum a ce ya nemi afuwa idan ya nemi me yasa yake neman afuwan nan ai saboda yana son ta yanzu idan alƙali yayi amfani da damar discretion din sa da doka ta bashi sai ce yadda yazo a doka wannan laifin idan ya shafi haƙƙin mutum to dama wajibi ne a neme shi ya bayar ko idan kuma haƙƙin doka ne dokar ƙasa ya sabawa akwai inda za a ce an ba wa alƙali dama a ce a yabe masa musamman aka duba record a ce ba shi da past record ba bai taba yi ba karin farko kenan kuma mutanen unguwa sun ba da shaidar mutumin kirki ne kuskure aka samu sai a ce to kulka ƙara je ka yanzu wannan alheri akai ko kuwa sharri akai to idan dan adam in yi wannan za a yaba masa dan mai Allah mai wuta da aljanna wanda shi bai isa ka kalli laifin ka ma ba za a kwatanta da azabarsa ba an mun bincike nan nan dan haka rahama ce ta Allah in yace ya yafe ko a gun larabawa suna faɗi infadul wa'di menene mutum ya cika alƙawarinsa wannan mutuntaka ce cikar muru'a ce zaman mutum shine a ce in yi alƙawari ya cika kuma wannan farilla ce shi kuma ikhlaful wa'di fa saba alƙawari zub da mutunci ne to shi kuma wa'idi mu koma gun wa'idi in kai sirtinin zaka azabtar da mutum wallahi zaka gani sai nema kaza sai ka zo ka fasa aikin kirki kai ko kuwa wani abin nan wani mummunan abu kai aikin kirki kai in ko kace sai ka kashe wani kuma sai ka zo ka kashe me kai kai abin da ba shi da kyau mun fahimci abin ai don haka Allah subhanahu wataala rahamarsa ce da dama mai yawa ce in yace zai yi azaba to sunansa wa'idi wa'idi ana nufi shine kamar a turance zaka ce threat barazana ce in kuka duk wanda ya kaza zamu jefa shi a kaza duk wanda ya kaza za a sa shi a wuta to waɗannan abubuwan da Allah ke faɗi zai iya sabawa sabawar kuma nan ba sunansa sabawar alƙawari da za a ce Allah dan me ka saba karamci yayi ikhlaful wa'idi karamatun karama ce daraja ce da kima da martaba in an ce za a azabtar da kai a fasa saboda nuna maka an isa kai baka isa ba kun bai ji wannan zancen yau don haka Allah subhanahu wataala in yi alƙawarin alheri ya wajabta wa kansa ba zai saba ba amma alƙawarin azaba to zai iya sabawa zai iya zartar da shi an gane wannan zancen wannan ita ce aqida ta daidai su mu'tazila sai suka ce kai dan me Allah zai haka ya za a yi alƙawari kuma zai fasa mu ba mu yadda da haka ba sai suka ce duk wanda aka ce za a azabtar da shi to dole ne Allah ya azabta shi ku duba fa sai ka dauko kalmar dole suka dora wa Allah mu faɗi wata aya ɗaya da ita ce ginshikin ra'ayin ko in ce aqidar ahlus sunna a wannan babi waye santa dangane da wannan matsalar ita ce mafi ƙarfin ayar da ahlus sunna suke dora hukuncinsu na me na tatal mashi'a ai mun ji hukuncin wanda ya yi laifi ya mutu a kai bai tuba ba ya mutu bai mutu ma'ana ya mutu bai tuba ba yana zina yana shan giya yana kaza yana kaza yana kaza me ya mako masa in Allah ya so ya gafarta masa in ya so me ya azabtar da shi sannan ya fidda shi ayar ita ce fadin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta ai shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai haka ba sai ce liman yasha to nan tambayar da zaka yi ita ce Allah yana gafarta shirka ko ba gafartawa yanzu an tambaye ka Allah yana gafarta shirka ko ba gafartawa kai yawwa kuna ganewa ashe kai ma an tambaye ka sai kai tambaya sai ka ce yaushe yawwa Allah yana gafarta shirka ko ba gafartawa sai ka ce yaushe sai a raba biyu ka ce in a duniya ne yana gafartawa saboda duk shirkar mai shirka ran da yazo yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to shikenan ya shafe duk abun baya Allah ya gafarta masa ya zama sabon mutum kun ga ashe ana gafarta shirka a duniya in an tuba in mutum ya tuba sai a gafarta masa ya dawo musulunci to amma in mutum ya mutu akai to wannan ayar zancen da take kenan in mutum ya mutu yana shirka to ita ce wannan ayar take faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna dhalika amma yana gafarta abinda bai kai haka ba to jama'a yanzu ma menene ake nufi da ma duna dhalika abinda bai kai wa shirka ba duk laifin da bai kai shirka ba kun ga su zina da sauransu manya-manya laifukan nan sun kai shirka ko basu kai ba to gashi Allah ya ce wa yaghfiru ma duna dhalika Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba sai ce liman yasha'u amma ga wanda ya so yanzu wannan ayar tunda ka fahimci ana nufin Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka amma yana gafartawa abinda bai kai haka ba zaka ce yanzu Allah yayi tufka da walwara yanzu misali mu dauko cin ayat da muka faɗa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah yace za su shiga wuta to yanzu zamu ce Allah ya saba alƙawari idan ya gafartawa mai cin dukiyar mara in ya gafartawa mai shan giya in ya gafartawa mai zina misali ya kare alƙawari bi kare mutun da ya riga ya faɗa anan cewa abinda baya gafartawa in an mutu an je gare shi shine shirka amma ma duna shirki duk abin da bai kai shirka ba to Allah yana gafarta shi amma da kaidi sai ce liman yasha'u ga wanda ya so to anan ahlus sunna suka dauko tahtal mashi'a wannan gurin liman yasha'u ita ce dama tahtal mashi'a ne kun fahimci abin kun ga dadin sunna shine duk dalilai ana kallon su lokaci guda kafin a kafa aqida su ko mai bid'a sai kama aya daya sai magalgale mata sai watsi da sauran ayoyi saboda rashin fiqhu saboda rashin bin abu daki-daki a fahimce shi da son zuciya kun fahimci abin to dan haka wannan shine asalin wannan zance na tsaya ne da mu baro da wannan dan kada wani wacce shubuhar kuma ta shige shi shi ma sai me na karshe a cikin abubuwa biyar ku rubuta التوحيد هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شي كما اغم مؤتزله ابين ده سكي نفي ده شي شيني ان كنا ده شغبا shugaban al'umma, khalifa, shugaba, sarki, mai jagoranci. To idan yayi laifi ɗaya daga cikin waɗannan laifuka, to wajibi ai al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar akan sa shine a tumbuke shi, ai masa tawaye. Wannan shi suke nufi da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ba yadda sauran musulmi suke nufi ba. Kunga su a gun musulmi generally ahlus sunna mai in an ce al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shine aikin hizba, ai wa'azi, a ilmantar, a fadakar, ko a shiga kasuwa a tsaya anan a ilmantar da mutane a daina kaza, a rika kaza. Wannan shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Saboda muhimmancin sa, har wasu daga cikin malamai a gaban gabata suka ce da akwai rukunin musulunci na shida, da wannan shine zai zama rukunin musulunci na shida, al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Amma a fahimta mai kyau ta yin nasiha da yin wa'azi, ba ta waye da tumbukewa ba. An fahimci abin? Yawwa. Shi yasa kun ga aikin da Wasil ibn Atha ya fara yi shine mai tawaye. Saboda al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar suka ce wajibi ne sai kayi da hannun naka, ba sa kallon kana da iko ko baka da iko, kawai kai, kowa mai zai faru. Kaga anan sun taimakawa khawarijawa a tunani irin nasu. An fahimci zancen? Yawwa. Allah sa an rike an fahimta. Yawwa. Kar ka rikita wani abu da wani abu, ka zo kuma Allah ya kiyaye, kai ma kar ka zama wani abu. Yawwa. A fahimci abubuwan yadda suke, kuma a sa su a mahallinsu. Allah ya tsare mu daga karkashewa. Wannan adukule su ne mu'tazilawa. Wannan al-usulul khamsa din nasu halatta tafai suka yi, suka bayyana su da hujjojinsu. Akwai al-qadi Abdul Jabbar, wani daga cikin manyan malamansu, ya rubuta littafi sunansa Sharh al-usulul khamsa, sharhi na usul din nan guda biyar, wannan fundamentals din guda biyar. Su ka'ida su ita ce sun kafa waɗannan abubuwan ne bisa lura da hankali. Yanzu kun ga an ka kalli tauhidi ai abu ne mai kyau, bal shi ne ginshiƙin addini, amma kun ga ma'anar da aka bashi marar kyau. Adalci ma magana ce mai kyau, amma kun ga mummunan magana da aka bashi kore kaddara. Ko manzila bayin manzila sai da ma bid'a ce lafzan wa ma'anan ba mu santa ba. Infadul wa'id shi ma zahiri magana ce ta alheri, cewa azartar da alheri. Yawwa. Amma kuma shi ma ba akan tilas ba, dangane da Allah, Allah ba a wajabta masa wani abu. Ya za ka zo ka ce Allah wajibi ne kaza, kai a matsayin wa. Sannan kuma al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ita ma kalma ce mai kyau, amma ana nufin mummunan abu. Da kun ga au kalmomi guda uku, da tauhidi, da adalci, da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, duk masu kyau ne a zahirinsu, ba su da wata mummunar ma'ana a gun ahlus sunna. Sai a ma'anar ne aka saba a wurin mu'tazila, suna da mummunar ma'ana da suka ba su. Allah ya sa an fahimci abu. To waɗannan dai su ne mu'tazilawa. Kuma akwai littattafai da malamai suka rubuta da yawa akan raddi akan waɗannan aƙidu. Yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta, za su ga maganganu. Akwai littattafai da yawa nan, ba ka tsayawa ma sai ka ba da ko ma misalai ko abin nan, dangane da abin da ya shafi raddi da asali da tarihin waɗannan mutane da kuma bayanan da malamai suka kai a zamanin yanzu. Tambaya takan zo sau da yawa in an yi magana akan mu'tazilawa, shin akwai su a zamanin yanzu ko babu su? Da sunan su ce mu mu'tazilawa, yanzu babu su, amma a fikira akwai. Ne fikirar tana nan? Menene fikirar? Dama asalinta fifita hankali akan nassi. Idan nassi ya zo ya faɗi wani abu, su abunsu a hankali irin nasu fa, hankali ba gangariya ba, hankali irin nasu, in ya saba wannan abun sai su mu ba za mu karɓi wannan hadisin ba, ba za mu karɓi wannan ayar ba, domin ta sabawa hankali. Kun fahimci wannan abun? Wannan shine ra'ayin mu'tazila. To a zamanin yanzu duk wanda kaji yana da irin wannan fikirar, to daga mu'tazilawa galibi ya dauko. Daga cikin su akwai yan alqur'aniyun, kuna jin su ko? Yawwa. Wanda aka zo ai an zo ana tallan wannan fikirar a nan kasar mu an yi amfani da alarammomi lil asafi shadid. Alaramma ya kamata ya fi kowa cancantar ya zama shi ya san alqur'ani. Allah maduki bai sauka mana da alqur'ani dan kawai a haddace lafazinsa ba tare da sanin ma'ana ba, wajibi mutum ya san ma'anarsa. To kuma mu yanzu ku duba yadda alhamdulillahi Allah ya sa tarbiyyar mu a kasar mu akwai mai da hankali kan hadda mai karfi. Da wahala mutum ya samu hadda mai karfi irin ta al'adar mu'minin namu ta al'ada wannan dai da ake ta allo din hadda ce mai karfi in mutun yi irin ta da wahala ka ganshi yana da yawan wani kokonto akan harkar alqur'ani to amma matsalar da aka samu wasu sun dauka masu yin wannan abun su sun dauka ba wani addinin da ya kai wannan muhimmanci da koyan tsarki da koyan sallah da koyan azumi da zakka duk a wurin su wannan abun bai kai wannan haddar alqur'ani da kiyaye waɗannan lafuzza din wannan sai ya zama an samu kofar da aka shigo musu da wannan tunanin cewa ai duk abin da ba alqur'ani ba kai rabu da su kaji ana wani ma wani haddasa na sai Allah rabu da su ko kwanto ne duk a cikin su ku zo ka kama dindi haka zaka ji ana faɗa mana ka zo ka kama asali shine alqur'ani to sai ka ji maganar kamar mai kyau duk wanda zai hana ka fahimtar alqur'ani ta hanyar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin gauran mu'tazilanci duk da cewa mu nan galibin masu wannan abin za ka in an ce ba mu'tazila ba san su ba wani ma bai taba jin su na mu'tazila ba amma aqidar aka kudunduno aka kawo masa wanda mun sha magana akai za a ce duk mai cewa ba zai yi aiki da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin sa iya qur'ani zai to gaba ɗaya addinin dole ya aje shi gefe domin addinin in dai zai irin wannan da ake yi yanzu to lalle ba zai samu komai a cikin alqur'ani ba sai dai ya samu sunansa yanzu ko sallah wannan da muke yi a kalli alqibla ay kabbara ay karatun fatiha a karanta sura ay ruku'u a dago daga ruku'u a ruku'un ay tasbihi a dago daga ruku'un sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd a tafi sujada a sa goshi a ƙasa a yi tasbihi a dago a zauna a zaman ma shi ma akwai addu'a da za a yi a koma a yi sujada ta biyu ita ma a yi tasbihi a sake miƙewa a yi wata raka'ar ta biyu a yi ta uku in magriba ce a tsaya haka a yi ta hudu in la'asar ce ko azhar ko isha'i wannan abun wannan irin surar sallar duk karatun mutum a qur'ani ba zai iya fito da ita ba ko akwai sunan sallah akwai sunan fuskantar alqibla akwai tunda inda Allah maduki ya gaya manzo Allah sai kad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarbaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wannan nassan gashi fuskanta alqibla fadin kabbara fa ko a cikin qur'ani dangane da sallah ba iya fadin Allahu akbar ba dangane da sallah to karatun fatiha ce ka karanta fatiha kuma ka karanta sura a cikin alqur'ani akwai da sunayensu nake faɗa haka nan kayi ruku'u ka dago daga ruku'u akwai ruku'u akwai sujada ko wasjudu warka'u ma'ar raki'in ga sunan to amma waɗannan sauran ayyukan da iqama a ina take shi yasa wani an gaya masa haka sai ya ce to an daina iqama wai in dai ba za a samu a qur'ani ba to daga yau ya daina haka ya rika gutsutsire sallar ya rika gutsutsirewa yau ya bar wannan gobe ya bar wannan har ya daina ya ce tunda ma asalin sallah da larabci sunanta addu'a to shi ya koma addu'a sai daina wannan sallar da ake ni na san shi na taba ba ku labarin annabi sani na sosai ya daina sallah kuma haka wannan halin ya mutu baya sallah sai addu'a wai ai sallah ne ma addu'a ake ne wa aqimu salata wa atu zakka sai ce addu'a ake nufi shikenan ya addu'a to wannan fitinar daga irin wannan gabatar da tunani da hankali akan nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abinda daga inda asalin ya samu haka nan wannan ta banda su yan abin nan alqur'aniyun akwai masu kuma aqidar fifita hankalin shi ma da aje nassi wannan ababun rayuwar addini gaba ɗaya za su ce wannan zamanin ba zai yiwu a tafi da nassoshin nan ba dole a aje su a kalli ci gaban yadda tura suka ci gaba dole ne mu ɗauki rayuwa tunda a zamanin su muke raye kawai mai rayuwa irin tasu zancen ku kawo mana waɗannan nassoshin zamanin su ya wuce to shi ma wannan tunanin mu'tazilawa ne yau a aje nassi a aje aiki da shi a koma kawai rayuwa yadda ta zo a duniyan ce wai wayewa da ci gaba haka ake nufi wannan duka yana daga cikin waɗanda ake ce ma yan ci gaba akwai wanda ake ce ma kuma aqlaniyun al-asraniyun yan zamani yan modernizing abu duk su ma suna daga ciki duk gauran mu'tazilanci ne yawwa dan haka ko da ba mu'tazila a matsayin ta na kungiya to akwai mu'tazila a matsayin ta na me fikira tunani wannan dai insha Allah ya isa dangane da mu'tazila aljahmiya muna da lokaci ko suwaye aljahmiya shi wannan ina jin ba sai mun yi zance mai tsawo akan su ba dan mun san mun sha zancen jaham ibnu safwan ko sune mabiya jaham ibnu safwan jaham ibnu safwan wani mutakallimi ne ma'ana malaman harkar ilmul kalam su ma da irin wannan tunani din da gina harkar aqida akan hankali ba akan nassi ba kuma yana daga cikin waɗanda lokacin da wani al-Harith ya fito ya tawaye ga Banu Umayya yana cikin mai hudubar su ya goyi bayan su aka yi tawaye da shi ba da dan rikici ne sosai kuma ya iya huduba in yana huduba da bakin sa ya iya jan hankalin mutane wannan yana nuna maka dama irin abin da na sha ambata mana galibin masu tallan tunani marar kyau da wahala kaga dolaye a cikin su bal ba a taba ma samun wanda yake ya fito da wani tunani marar kyau kuma ka same shi dolo ba ni ban sani ba ka dauko duk kungiyoyin nan da aka faɗa duk wanda ya fito da wata wani tunani har ya iya raba kan al'umma ya koma ya ja jama'arsa har jama'a su bi shi suna girmama shi to zaka ganshi wani ƙwararre ne wajen tunani zaka ganshi yana da kwakwalwa yana da basira dama basirar sai da kwakwalwar sai musu yawa suke rena maganar Allah cewa ba ita ya kamata abu ba kun ban cewa ba dukkansu ne suke dolaye ba bal a wajen insha'i ma dai wanda suka fito da fikira da wahala babu dolo sai dai kaga a cikin mabiya ana samun dolayen da basu fahimci dalilan shugabannin nasu ba kuma basu fahimci dalilan sunna ba shi yasa dama ake son a cikin ahlus sunna a samu zakakurai su yi karatu mai zurfi da za su iya tare irin waɗannan abubuwa duk mai irin wannan kuma inda Allah maɗaukaki kamar da sayyidina Umar ya ba mu shawara yake gaya ma tabi'ai a lokacin nan yace duk wanda ya zo muku da jidali ta hanyar alqur'ani zai kawo muku ayoyi ya batar da ku to jadiluhu bis sunna yace ku ja shi ta hanyar sunna ku ce musu kayan da manzon Allah sunna to ga abin da yace ya ce kaza shi yasa duk malaman hadisi da wahala kaga malaman hadisi wani ya shiga harkar bid'a in dai mutum mai riko da hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to zaka ga ya gano inda za a yi aiki da alqur'ani ana samu a cikin ahlul hadisi wanda suka karkace ban ce babu ba akwai amma kadan ne za a ce mabiya harkar girmama hadisi ne amma kuma an samu inda suka karkace a wani bangare an banci abin da ke nufi yau don haka karkare na qur'ani karkare na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kai ka kai ga tunani karka ce wannan tunanin naka yafi na alqur'ani kai dan zamanin yanzu ne dole a aje qur'ani ayi amfani da ra'ayi irin naka to dama irin wannan kwakwalwar an saba da ita to so ake a cikin malamai kun ga malaman mu na da irin su Imam Malik su al-Imam Shafi'i su da Allah ya sa suka yi karatun mai zurfin mai karfin bal mafi yawan abubuwan da muka zo muke kokarin mu fahimta yanzu duk su suka taimaka mana suka zakulo shi shi yasa duk wanda ya zo musu da irin wannan abun baya cin nasara yana biyo wannan za su biyo da shi ta nan duk manyan magabata a baya saboda riko da sunnar ne da asar da aka ruwato wani shine dama bambancin yan bid'a da wanda ba yan bid'a ba in kana son karka zama yan bid'a to ka zama tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai taimaka maka ka samu kyakkyawar fahimta ga Qur'ani aljaham ibnu safwan mun san kissar sa dai dangane da tattaunawa da yayi da yan sumaniya da suka zo suka tambaye shi yana sallah wa kake bautawa yace Allah ka gan shi yace ban gan shi ba ka taba shi ban taba shi ba ka san sa na shi ai mun sha wannan kissa ko to wannan wanda aka yi wannan abu da shi sunansa Jaham ibnu Safwan shine shugaban wannan tafiya ne shi wannan aqida kenan ta farko da zaka ce an dangana ta zuwa ga wani shugabanta yawa sauran in kun kula da khawarijawa da murji'a da mu'tazila ko da qadariyya dukkan su tunanin ne sunan tunanin ne sunan kungiyar to yanzu kuma kun ji aljahmiyatu shi kuma na an samu sunan ne daga Jaham ibnu Safwan shi wannan shine shugaban tafiyar wanda ya kirkiro tunanin Allah sa an fahimta shi kuma me manya babbar aqidar sa aqidin kamar Ibn Malik yake cewa ai bala'o'in jaham suna da yawa duk wani babi na aqida babu inda bai rigita bai ruguza ba babu ɗaya bane yanzu zaka ce khawarijawa akan abin da ya shafi siyasa mulki kamar da shi'a ma abin da ya shafi siyasa ne da kuma sannan aqidu suka ko haka nan mu'tazilawa suna da wannan usul din shi babin aqida ne theology ne fiya yau amma shi wannan babin aqidun gaba ɗaya a kowane babi ka dauko to yana da bala'i babba ka dauko daga babin asma'i wa sifat shi abun jahan ba a siffanta Allah da komai kuma Allah ba shi da suna Allah ba shi da sifa kawai akwai shi amma babu inda zaka same shi la kharij al alam wala fawqa wala tahta wala yamin wala shimal haka yake cewa Allah baya nan ba inda baya nan a ko ina baya dama baya hagu baya sama baya kasa amma akwai yana nan an fahimci wannan abin zai ce kamar yadda ruhin jikinsa akwai shi a jikinsa amma ba a ganinsa to Allah ma haka yake wannan aqidar ta san kuma a ƙarƙashin ta aka gina aqidun wahdatul wujud kusa aqidar wahdatul wujud masu cewa komai Allah ne eh wanda suka ce komai Allah ne ai ƙarshen zancen su shine gaba ɗaya kore Allah ne shi ake cewa pantheism shine gaba ɗaya wujudin da kake gani duk abin da kake gani shine kawai ba komai banda shi akwai littafi na taba mu labarin sa the pantheistic monism of ibn arabi wani bature rubuta monism na ibn arabi da irin wannan tsarin cewa duk abin da kake gani da bishiya da dutse da ruwa teku da kai da kowa to ba komai in ba wannan din ba mana duk inda ka je banda wannan halittar ba komai in an ce ina Allah yake to wannan halittar ita ce Allah kawai ba komai wannan shine wahdatul wujud to wannan tunanin shine irin na su jaham ibn safwan shi yasa a cikin mutane ɗaiɗaiku da aqidu ɗaiɗaiku babu wanda magabata suka kafirta irin jaham da jahmiya zaka san ce ai jahmiya kuffar ba ma sa tantama a ciki ka duba kitabus sunna na imam ahmad ya ruwato daga magabata da yawa za su yi al jahmiyatu kuffar ba a faɗi wannan kamar akan mu'tazilawa kafirta asha'ira duk ba ai wannan ba amma su jahmiya an samu wannan nasa saboda munin aqida in ka go akan maganar imani su ne dai murji'a jaham shine shugaban ra'ayin irja'i saboda shine wanda yace Allah babu shi a ko ina don haka kuma amma kai yana nan shi yasa suka ce imani shine kawai sanin akwai Allah ko baka taba sallah ba imanin ka kamar na jibrilu yake wannan bala'i ne ko ba bala'i ne da rusa amru wan nahyu to duk jaham ne yazo da wannan tunani a babin kaddara jaham kuma jabariya ne shi dole ne malamai su ce bala'o'i da yawa jaham ya tara su kusan jabariya mun yi magana akan su wani lokaci ko su ne masu cewa babu su kuma saboda tabbatar da kaddara to komai Allah ne kawai ko laifi kai to wai Allah ne Allah ba zai kama ka da laifin komai ba wannan bala'i ne ko ba bala'i ba to duk jaham ibn safwan yana cikin aqidunsa don haka mu takaita a nan saboda lokaci yayi a dunkule wannan shine su ake cewa yan jahmiya duk da cewa kuma bangarori na asma'i wa sifat waɗanda suka zo a bayan su mu'tazila wannan da asha'ira da maturidiya sun dauki dangane da abin da ya shafi sifofin Allah sun dauki wani abu na wannan aqidun na jaham ibn safwan wajen ta'atilin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala mu tsaya anan kan jahmiya in yaso darasin mu na gaba sai mu tashi kan al-asha'ira Allah sa ana fahimta Allah kuma ya kare tsare mu daga irin waɗannan abubuwan tunane-tunane wani tunanin ana biya ma kai kanka sai gaban ka ya fadi to kuma duk an yi shi a baya bala'o'i ba yanzu aka fara su ba musamman na irin wannan tunane-tunanin Allah ya kara mana basira wajen sanin yadda za mu yi maganin waɗannan lamura Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbatar da mu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya shi wannan yana cewa salam malam kungiyoyin yan ta'adda
su kuma da wasu kafa kama khawarij ko mu'tazila khawarijawa ne su aqida su ta khawarijawa ce da aikin su aikin a aikace tawaye ga shugabanci da kuma kafarta mutane akan zunubai duk waɗannan yana ga cikin aqidun khawarijawa kuma su waɗannan din su ne masu waɗannan ra'ayoyi ada ma shi su ne ake cewa khawarijul asr khawarij na wannan zamani yawa akwai waɗanda suka fita fili a cikin su da makami suka dau makami akwai kuma waɗanda ba su dau makamin ba su suke zuga waɗannan su bi su yi irin wannan abu shi yasa idan aka tashi maganin irin waɗannan matsaloli to ana ɗauko su ne daga tushen su duk waɗanda suke taimakama masu irin wannan ayyuka din da tunani suke koya musu a ilmance to wajibi su ma a hada da su wajen wannan yaki haka nan wanda aka samu suke ba su makami yau ba waɗanda kawai aka rude su da kuɗi kaɗan a ja su wasu ma a ba su kwaya tafi da hankalinsu kawai a ba su abin da za su su halaka mutane lalle ya zama cewa waɗanda suke goyon bayansu a makami din nan da kuma soft shi tunanin asali ya zama cewa shi ma an yi kokari an yaƙe shi wasu ƙasashen alhamdulillah sun yi wannan kokarin kuma sun yi nasara wajen maganin wannan irin tunani din duk wanda yake da hannu a tunani wajen koyar da irin wannan abu a yi shi to wajibi a yi maganinsa kamar da alhamdulillah wasu wurare kamar da na ambata sun yi wannan magani muna roƙon Allah maɗaukaki ya tsare mana wannan ƙasa tamu daga aukawa cikin ƙarin irin waɗannan bala'o'i Allah ganar da samarinmu su gane musulunci na haƙiƙa musulunci dai irin wanda yanzu a kullum ina faɗin wani abin nakan tsaya sosai saboda wallahi mutane da yawa mu abin da muka sani dangane da wannan abin da sharrinsa da abin da ya jawo mutane da yawa ko samari da yawa ba su tsaya sun nutsu sun san shi ba wani haka yake kallon abin haka sama-sama superficial ba a yi digin ciki sosai an san meye abin ba asalin wannan harkar ko me aka yi aka dawo zan tsaye da kai kawai iya misalan da za ka iya ɗaukar hannu ka ɗora a kai ka ji maka yi maka gane su ko ba komai musulunci ya ci baya ko wanda duk yake da tarihin yadda musulunci yake a baya da ƙarfin faɗa a ji da yadda musulmi suke da ko ina su shiga da ƙarfin zuciya babu tsoro su yi magana nan su yi wa'azi su gina masallaci duk inda suke so ta ɗau lasifika a ilmantar da mutane wannan abun daga shekaru 20 da suka yi zuwa baya to daga 20 ɗin kayo yanzu an samu nasara don Allah ko an samu ci baya ka faɗa tsakani da Allah yanzu a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai bayan rasul manzo sallallahu alaihi wasallam suna da yawa ko ba su da yawa wa suka tinkara a lokacin duniya fa gaba ɗaya suka tinkara amma kuma da manhaji mai kyau da karantarwa mai kyau da wahayi na ƙarfafa su a shekara 25 ba ta wuce ba suka ci nasara suka ci rabin duniya kuma Allah ne ya taimake su akan haka kaga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar ta ce waccan to amma a yanzu daga yawan da ake samu kuma sai na ƙasa ta shiga cikin addini yanzu duk wani musulmi duk inda yake a tsorace yake kar a tuhume shi da kaza da kaza da kaza musamman a ƙasashen da ba ni musulmi haka ne ko ba ka ba za ka je sai ka canza kama sai ka yi kaza sai ka yi kaza kowa kana tsoron ka gaisa da shi ana ta bin mutane yanzu yadda duniya yanzu ta koma police duniya ta police kamar yadda ake cewa ko ma'ana kowa ana muraƙabarsa kowa mai muraƙaba ma'ana ana bi kyamarori ko ina in kana internet komai ana gani ina ka shiga me kake duk saboda mutanen nan sun jefa mu cikin wannan bala'i da ba a samu wannan bala'i ba da duk wannan abubuwansa cikin yanci kuma gurgurdan hali dai sai wanda ya fito ya karye doka a kama shi to amma jama'a suna ƙara wayo kuma ana amfani da wannan wayan wajen yin wannan bala'i kaku dole ne ya zama cewa gwamnatoci su tashi tsaye wajen maganin wannan bala'in ta hanyoyi da dama
to babbar hanya wallahi shine a dakushe tunanin daga ƙasa a dakushe tunanin daga ƙasa samari a ilmantar da su musulunci na haƙiƙa a koma a karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya rayu da waɗanda ba musulmi ba yadda ya karantar da tausayi irin nasa shine fa wanda yana zaune yana bacci kai zance yana kwance a gishin gida a gindin bishiya wani kafiri ya zo ya samu takobi ya daga takobin ya tsaya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waye zai iya tsare ka daga gare ni yanzu mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ne zai tsare kuma Allah ya tsare shi mutumin hannunsa ya kama rawa takobin ya fadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya dauki takobin ya kalli mutum yace kai kuma yanzu ya zai tsare ka daga gare ni sai nemi afuwa yace a kyale shi yace ka musulunta yace shi ba zai musulunta ba yace to kai alƙawarin ba za ka taɓa kawo ƙarin wani sharri ga musulmi ba yace to ya ɗauka yace je ka dan Allah in kai ne za ka yi wani abu wanda ya kama ga takobi a hannunsa tabbas kashe ka zai sai ka juyo takobin ya faɗi a hannunsa ka ɗauka me za ka yi shi ne to shi musulunci shi yasa kullum mu riƙa karanta yadda musuluncin nan yayi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku duba kullum ina bada wannan labari kissar fathu makka mutanen makka suka cuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zage shi suka yi kokarin kisan sa suka kore shi daga mahaifarsa garin su yayi hijira da dukiya da kowa aka bar shi anan mutane suka yi hijira suka bi shi da gonakin su da shagunan su da bayinsu da komai haka suka bar suka fita suka tafi an cuce su ko ba a cuce su ba lokacin da Allah madauki ya taimaki musulunci makka ta koma karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya shiga Ka'aba ya rika ruguza gumaka duk aka lalata su aka tara mushrikai gaba ɗaya na makka aka zaunar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansu yace ma za ta zununa anni fa'ilun bikum me kuke tsammani zan muku duk suka kowa idansa ya fito saboda ya san abin da yayi sun san abin da suka yi masa kafin mu karasa wannan kisar wata ran a aji ne ma muna da dalibai a jami'a muna wannan zance sai yake cewa in ku ne me za ku yi wani yace ai malami dai na samu dama kamar kai ne yanzu a ce kana garinku aka cuce ka aka zage ka aka ci mutunci aka kona ma gida aka kore ka sai wata ran ka dawo kai ne ce mun dillo kan gama me za ka yi sai wata mai sama ne ce gaskiya ka ni ne zan dan sa dai ko ban yafe ba zan sa a dan sassa masu dai haka sama sama nace to kaga mu irin tunanin mu kenan amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a lokacin sa me yake so addinin yake so ya ci gaba da suka ce da yace musu me kuke tsammani zan muku sai suka ce akhun karim wa ibn akhin karim shi ba sai suka nemi afuwa afuwa muke nema kai mutun ne dan uwa ne mai karimci in ji take samsam ba haka bane sayyidina abubakar lokacin aka fara yakin farko aka fara bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙi-yaƙi da ake wata ran sai aka yanko kan wani aka kawo masa yace waye mu ba mu san wannan ba yace kar a sake mun wannan yace musulunci ya hana dan an kashe mutum a yaƙi a yanke kansa tun daga zamanin sayyidina Abubakar ya hana waɗannan abubuwa saboda wannan wahshiya da rashin nuna tausayi ga ran ga jikin dan adam dan adam kowaye ba a yi masa musula musula shine a gutsutsura jikin mutum lokacin yaƙi a musulunci haramu ne to guduba ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ku je duk an sake ku kuma bai ce kowa sai ya shiga addinin musulunci ba da kansu suka rika zuwa suna ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saboda me saboda wannan halin mai kyau to idan da a ce duk musulmi yanzu za mu tashi da irin wannan halin mai kyau kawai ya isa ka juye duniyar nan kai tasiri a kanta waɗancan mutanen wanda morally da spiritually bankrupt ba wani abu da ke taimaka musu ruhinsu ba komai a ciki shi yasa kaga yanzu suna yawan musulunta daga sun ji wani abu na hankali da zai fahimci zai shiga hankalinsu da bayani mai kyau da nutsuwa sai ga tura suna ta musulunta amma idan ka ce da tashin hankali ne da rikici to ai shikenan ka bata suna ne Allah madu ke sauki Allah ya samu fahimci waɗannan abubuwa muna faɗin waɗannan abun kullun ina faɗa in nazo irin wannan zance wallahi wannan ra'ayin ba ra'ayin tsoro bane shine ainihin ra'ayin addinin musulunci wanda dai in dai ta hanyar malamai zaka yi addini to babu wani malami da aka same shi da irin wannan harguwar a kashe a kashe a sabon a tada gari a kona babu wani malami ba taba jin su Imam Malik sun fito zanga zanga a zamanin su ba fa Imam Malik ne aka yi masa bulala ba a daular Abbasiya an yi wa Imam Malik fa bulala ku ga girman Imam Malik amma bai sai daliban sa su zo su tawaye kofafa da ba ba haka ake yi ba asali ko an bata maka an ci ma mutunci to ka hango irin yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi mai da martani addinin ya kalla ba mutuncin sa ba in ka kalli mutuncin ka dama to ba za a zauna lafiya ba amma ka kalli addini cewa in ne kaza yafi bada sakamako mai kyau a zuciya kuma yafi zama darasi to Allah madauki ya kara mana fahimta Allah ya taimake addinin musulunci wassalamu alaikum.